الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Ajiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 168 cikin wannan sura mai albarka, suratul A'raf. Yau za mu tashi farkon aya ta 169. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana so ne a ƙara masa bayani dangane da sana'o'in nan kamar haka, wato sana'a ta acaɓa da kuma tuka mota taxi da kuma tuka mota bus. Yace ya taɓa jin na yi bayani a wani shiri na gidan NTA a cikin watan Ramadan, NTA Maiduguri, game da wannan, yake neman ƙarin bayani a kai. Abinda nake a wancan lokaci shi ne yarjejeniyar da ake kullawa tsakanin masu ababen hawa da masu tuka ababen hawan, na cewa ga motata a kowane yini ka kawo 1,000 ko 2,000, ga mashin ɗina a kowane yini ka kawo 700 ko 1,000, lallai ne ka kawo abinda ya karu kuma ya zama naka. Wannan ya saba wa ka'ida, ba haka ya kamata a yi ba. Shi ne abinda na faɗa. Nake kamata ya yi a ce a yi yarjejeniya a kan wani kaso cikin 100 na abinda mai mota zai samu. Alal misali, a dukkan naira 1,000 da zai samu, a ce yana da 300 a ciki, ko a ce yana da 250 a ciki. Misali, yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi. A kowace 500 yana da 100, a kowace 1,000 yana da 200, ko a kowace 1,000 yana da 300. Wannan yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi kai mai abin, wannan shi ne ya fi dacewa, kuma shi ne zai fi samun sauƙi a ciki. A dalili, idan aka ce kullum sai mutum ya kawo 1,000, to ranar da bai yi aiki ba, ranar da ya tashi ba da lafiya ba, ranar da ba mota ya yi ne a layin mai fa, ma'ana sai ya je ya nemo kuɗin a wani wuri ya kawo. Sannan kuma ranar da ya samu 10,000 fa, kai ya baka 1,000 shi kuma ya rike 900. Ranar da bai da ko kuma ko bai samu fasinja ba fa, dole sai ya je ko cin bashi ya yi don ya zo ya kawo maka kuɗin da ya yarjejeniya, shi ko bai da komai. Kaga ya zama wani abu mai kama da tashi-tasha, ko da bai zama tashi gaba ɗaya ba. To abin da ya kamata a yi wanda ya zaci da koyar addini shi ne a yi yarjejeniya a kan fasantin. Kaso cikin 100 nawa ya kamata ka bashi, ko nawa ya kamata ya baka. Wannan yarjejeniyar ita ce za ta tabbatar da adalci. Domin a yanzu a hakan da ake shi ke sa motocin ba sa ƙarko su lalace. Tawa'un sun zama tajiri ɗin ko sun zama bas, ko mashin ɗin ba ya ƙarko ya lalace. Ta yaya? An ba ni mashin, na san cewa 1,000 zan kawo a yini. Zan fita da mashin tun ƙarfe 6 na safe. Ƙarshen ta ba zan ajiye mashin ba sai ƙarfe 12 na dare. Na yi overhauling ɗin mashin ɗin. Idan da a ce ana tafiya da shi salin alin ba tare da an gajiyar da shi ba, mashin ɗin zai shekara 2 ana hawa, yanzu sai ya mutu a cikin wata 6 ko wata 7. Saboda na sa shi aiki sama da kima. Dan ina son tun da 1,000 zan kawo, ya zai in kawo 1,000 nan in samu wata 1,000 a kai, ko in samu 1,500 a kai tawa. A ƙarshen lamari sai ka samu cewa mai tuka mashin ɗin ya fi samun kuɗi sama da mai mashin ɗin. Saboda haka dai akwai dai masanta wa kai sama da kima. Kuma sai ka samu mota ɗaya direbobi uku ne a kanta ko direbobi huɗu. Wannan ya tuka tun da safe zuwa 6 na yamma, sannan ya ba wani sojan haya shi ma ya tuka ta zuwa ƙarfe 10 na dare, wani ya sake tukawa zuwa 12 na dare a manyan garuruka da ake rikawa ba a yi barci ba, irin Kano da sauran waɗansu wurare. To saboda haka sai ka ga cewa injinan gaba ɗaya sun lalace sun mutu. To kuma duba abin da komai ya kawo wannan barcin adalci. In na san cewa zan samu aiki daidai wahala, zan samu lada daidai wahala ta, to babu yanda za a yi sai na yi irin wannan zarin da haɗamar wanda in lalata abin hawan shi bai amfana ba, ni ban amfana ba. Wannan shi ne abin da na faɗa a wancan lokaci. Wannan ta ce don Allah a yi nasiha ga waɗansu daga cikin mazaje waɗanda suke musayar saƙonni ta hanyar tek, wato rubutaccen saƙo a cikin waya ta hannu, kuma galibi za ka ga suna musayar irin waɗannan saƙonni da suke ɗauke da maganganu na batsa tsakaninsu da matayen banza ko da karuwai ko da ‘yan matansu. A wani lokacin ma suna musayar hotuna, hotuna na mata a tsirara ko na tsirai. Sai mutum ya shiga intanet ya buɗe wani website na fitsara sai ya downloadin din waɗansu hotuna na fitsara ya sa a cikin hankali ɗinsa kuma ya riga aika ƴan matansa ko su aika masa. Hakikanin gaskiya wannan lalacewa ce, ƙarshen fitsara kenan, ƙarshen fitsara ɗan adam ya samu kansa a cikin wannan hali. Dabi da yawa daga cikin magidanta wannan ita ce ɗabi'arsu a halin yanzu. Shi ya sa idan mutum ya shigo gida baya son ya ajiye wayarsa, yana alwala wayarsa na hamata, yana cin abinci waya na makala a hamata, zai shiga banɗaki waya na hamata, ana ira waya na hamata, da an bugo nemi zai ɗauka, saboda baya da gaskiya yana jin tsoron kada matarsa ta riga shi ɗauka ko budurwar su ta bugo masa. Haka ne da Allah ko? Wannan matsala ce inda haka ce. Matan ma haka ne? To an ce matan ma haka ne, mazan ma haka ne. A hakikanin gaskiya ‘yan uwa musulmi, kalmomi kalmomi da ɗan adam zai furta su da baka ko ya rubuta su da rubutu, sawa'un rubutu na alƙalami da tawada ko bairo ko fansir, ko ya rubuta su ta hanyar wata na'urar rubutu, dukkanin su ababen tambaya ne ranar tashin kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce da yake mashuhuri a wajen ku, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, duk wanda ya kasance yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, to ya faɗa alkhairi idan zai yi magana, in ba haka ba ku to yi shiru, ko dai mutum ya faɗa alkhairi ko kuma mutum ya yi shiru. To wannan faɗin alkhairi daidai yake, faɗin alkhairi a baka daidai yake da rubuta alkhairi a rubuce, sawa'un ta hanyar na'urar rubutu ko ta hanyar alkalami da tawada. Saboda haka rubuta sharri daidai yake da faɗin sharri, ta yadda idan ka faɗi sharri da bakinka za a baka zunubi, to idan ka rubuta sharri kila zunubin ma zai fi girma. Saboda yayin da ka faɗi sharri da baka, ba lallai bane wani ya maimaita, amma in ka rubuta shi, sau yadda aka karanta sharrin, sau yadda aka wato faɗe shi kenan, wato za a faɗi shi su adadi da dama. Ko kai ka rubuta abu da ka zo ka sake maimaita karatun, ka sake faɗin sharri, in ka sake maimaita ka sake faɗin sharri, in ka aika mata ka karanta, ka karanta sharri, ka sake karantawa, ka sake karanta sharri. Haka in ke ma kika aika masa, ya karanta ya karanta sharri, ya sake maimaita ya sake karanta sharri, kila ma zai ajiye akwatin ajiyar wasiƙu irin waɗannan, tunda kin yi maganganu na fasara wanda shi a wurinsa ya fi jin daɗin su, ko shi ya miki maganganu na rashin mutunci da basa, ke a wurin shi suke ɗauke miki kewa, shi ta maimaita sharri, shi yana maimaita sharri, dukkanin ku kuna musayi sharri a tsakanin ku, wanda ya ce ƙarshen hasarar ɗan adam zai yi a cikin rayuwarsa. Don haka da magidanta da waɗanda ba magidanta ba, don kar a ce magidanta samari ko matasa ko waɗanda ba su da aure su ɗauka cewa a to su ya halatta su yi tunda ba su da aure. Bai halatta mutum ya yi irin waɗannan maganganu waɗanda suka kunshi basa, waɗanda suka kunshi musayar hotuna na tsiraicin mata ko na tsiraicin maza ba, ka aika mata ko ta aiko maka dukkaninsa haramun. Allah tsare mu, Allah tsare mana imanin. Hukuncin mazajen da suke barin nauyin gidajensu a hannun matansu, sai ka ga magidanci ya bar matarsa, ita suke ciyar da yara, ita suke biyan kuɗin makaranta, ita suke ɗaukan sauran ɗawainiya. Wannan ma kuskure ne. Ubangiji ta'ala ya wajabta wa magidanci shi zai ce da mutanen gidansa. Nauyinka na iyalinka ya shafi ci da sha, ya shafi sutura, ya shafi wurin zama. Duk wannan wajibi ne a kanka. Idan an ce iyalinka kuwa ya shafi matanka, ya shafi ‘ya’yanka, wannan duk suna cikin kalmar iyalinka. Manzon Allah ce kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqul, ya isi mutum laifi a gaban Allah gobe kiyama, a kama shi da laifin ya tozaltar da wanda yake ciyarwa. A madadin ka ciyar da ɗanka, sai ka ƙi ka yi sakaci ka kyale shi a hannun matarka, ka biya masa kuɗin makaranta ko ta boko ko ta islamiya, ka kyale mace ce za ta yi. A madadin ka yi masa tufafi ko kaiwa ‘yarka tufafi, ka kyale matarka ce za ta yi, da hujjar tana aiki ko tana sana'a tana korawa ‘ya’yanta. To kai me amfaninka, me ya baka lasisi ka zama magidanci in baka iya kawo ce fa ne? Ai, hujjar ka zama magidanci shi ne cewa za ka iya kawo ce fa ne, sannan kuma za ka iya bada wurin zama naka ko na haya, sannan za ka iya kawo sabulin wanki da na wanka, sannan za ka iya ɗaukar ɗawainiya idan an yi rashin lafiya, sannan za ka iya kawo sutura, sannan za ka iya kosar da yunwar matarka ta ɗan namiji, in tana zai yunwar ta namiji ga ka, to wannan shi ne hujjar kasancewarka namiji magidanci. Sai ka faɗa abin da ka ga dama a cikin gida kai ne shugaban gwamnati, in ba ka iya wannan waye ba ka gwamnati? Ba ka da cewa, ba ka da hus, ba ka da az. To dan Allah idan dai za ka kawo abinci, ka kawo kusura na yara da na komai, yanzu dan Allah ya kamata ma in za ka fi unguwa ta tambaye ka? A shari'anta wajibi ne ta tambaye ka, amma dai ta ji ba nauyi, menene alfarmar da ta kake da shi da za ta tambaye ka? Ko magana za ta yi maka sai ta ji ba za ta iya kwantar da harshenta ba. Dan a kan ƙasar da take yawo da ƙafarta ba a kan ƙasarka ba kai. Alfarmar kanta take fi ba alfarmarka ba. Da haka wannan bai dace. Ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisuwatuhunna bil ma'ruf. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce kalmar al mauludi lahu akwai mu'jiza ta alqur'ani a ciki, a madadin a ce wa alal walidi wajibi ne a kan uba rizquhunna wa kisuwatuhunna bil ma'ruf, ciyar da mata da ya musu sutura su da 'ya'yansu bil ma'ruf ta hanyar da ta dace, kada ya musu tsoro kai a almubazzaranci. A madadin a ce haka sai aka ce wa alal mauludi lahu, dan ta iya wata rana uba yana nan wata rana baya, sai ya zanto al mauludi lahu kalma ce mai faɗi, ta shafi uba ɗin kansa, ta shafi ƙaninsa, ta shafi uwansa, ta shafi duk wanda zai iya zama a madadinsa. Domin idan malam Sa'idu ya nane sai matarsa ta haihu, sai na zo na ba ku labari na ce a an yi mana haihuwa, sai ku ce waye haihu, sai na ce matar wana, sai ku ce a Allah raya, za ku yi musu ku ce ba ku aka yi wa haihuwa ba. Kaga na zanto al mauludi lahu kenan. Idan matar ka ne na ta haihu, sai na zo na ba ku labarin sai alhamdulillah yau an yi mana haihuwa, a ce a matar ka ce ta haihu, sai a matar ka ne na, a to Allah sun yi albarka, kaga ba za ku yi musu ba, ma'ana na zama al mauludi lahu, uba al mauludi lahu ne, kanin uba, uwan uba, uban uba, kaka kenan, duk al mauludi lahu ne. Duk wanda yake yana daga cikin al asaba, dangi na wajen uba, masu faɗa a ji al mauludi lahu ne. Idan uba ya kasa ciyar da 'ya'yansa, waɗancan su yi taron dangi su ciyar masa. Idan uba ya kasa biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa, ya zama wajibin waɗancan in suna da hali su biya masa. Idan uba ya kasa ɗaukan ɗawainiya na kiwon lafiyar iyalinsa, ya zama wajibi waɗannan su yi. Idan ya ƙi ya su tsitsiye shi, idan yana da kuɗi ya ƙi su karɓa da ƙarfi, ko su kai su kotu alƙali ya fata a bashi, ko su biya su ce bashi muke binka, su je kotu su ce mun ciyar da iyalinsa bashi. Idan yana da akwai, alƙali ya kira shi a fata da ƙarfin tsiya. Idan ya ƙi ma'aikaci ne, a je a haɗa kai da ma'aikatarsa, a kowane wata a zare daga cikin salari ɗinsa ana kawowa kotu, ana bai matarsa suna ci suna ciyar da iyalinsa. Wannan shi ne ƙa'ida ta addinin Musulunci. Amma abin da kai ce da bakin ciki sai mutane su kyale iyalin su cikin halin kaka na kayi, mutum ta faɗi fasashi, ita ce ciyarwa, ita ce shayarwa, ita ce kuɗin makaranta, kai kuma kana zaune inuwar safe daban, inuwar yamma daban, a can ana lugo, a can ana karta, a can ana shirme, a can ana kwado, me amfaninka? Ma'ana kai ba ka jin kunya ma? Ai alfaharin ɗa namiji ya ciyar ba a ciyar da shi ba, alfaharin ɗa namiji ya bayar ba a ba shi ba. Alfaharin ɗanin mijin zuto shi ne shugaba a gidansa, ba ka iya karɓar shugabancin gidanka sai in kana iya yin komai daidai samun ka. Magana ta ƙarshe ko tambaya ta ƙarshe da wata 'yar uwa ta rubuto ta ce don Allah a yi wa mazajenmu nasiha dangane da rashin godiya. Za ka ga mace tana ta yin aiki dare da rana amma namiji ba ya gode mata, wata kuma ta yi kwalliya tana ta ƙoƙarin yi masa ihsani ba ya kallanta ma ya yi ba mata, ba ya fata ƙwarin gwiwa, sai ya ta kuse ta. Haka ne? Hakikanin gaskiya in dai har haka ne to kan ba a kyauta ba. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake la yashkurullaha man la yashkurunna, dukkan wanda bai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba. Ma'ana ana son dukkan wanda ya yi min ihsani in gode masa. Daidai da nake ina jin kisruwa ta mai komo ruwa sai ce jazakallahu khair, Allah ya saka miki da alkhairi. Addu'a zan ba ta ƙwarin gwiwa ki za ta ji daɗi. A ta gama girki da wuri jazakallahu khair, ta yi wani abu jazakallahu khair, ta yi wani ihsani kaza, ta yi kwalliya wallahi ta yi kyau, ta yi ado kai kayan nan sun yi miki kyau kamar wata sabuwar amarya. Ma'ana dai ka rinka dan koda ta kana suga ta yana da daɗi sai ta samu ƙwarin gwiwa. dan abinda wata ta rubutu tace wallahi a wata sai ke nau'ikan kiso so hudu so biyar sai kunshi design daban-daban kala daban-daban so hudu so biyar wallahi mijinta bai taba kallo bai ta yi ta wannan kan gaskiya kuskure idan baka faɗin haka duk wanda idan matar sa tayi kwalliya ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi kitso ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi kwal ta yi lalle ba zai ce ya yi kyau ba wallahi matar sa za ta rinka yawan fita unguwa ka'idar mace ce ita abin da take so a kalle ta ce ta yi kyau ko da wata ne ko ba da gaske kake ba ka ce ka yi kyau ka riga ka biya babu yanda za a yi ta yi kitso kuma kai baka yi kitson ba sai da kai hasarar kuɗi amma kai kitson nan ya kyau wa sai mun wannan kitson dan Allah ga 200 ki kara mata ai ya fi karfin yadda kike to ita tana ganin baka yi hasarar kuɗin ka ba amma ta yi kitso ta tsire dan kwalin da gangan baka ce komai ba ta kyale fanka ta dauke wallahi ta yi hasarar kuɗin ta ta yi lalle ta miƙe hannun ta yi haka da shi ta yi haka da shi kamar tana nuna ma wata baka ce komai ba wallahi wannan yana karyawa masu gwiwa yana karya mata gwiwa wai waɗansu sai su ga cewa tun da an daɗe ai maganganun soyayya sun tsufa wa ya ce maka soyayya tana tsufa soyayya ba ta tsufa soyayya har mutuwa ake da ita in kana so ka gane soyayya ba ta tsufa kana ganin kai da tijin yau kuna da shekaru 20 shekaru 30 kai da matarka sai mata kai wallahi wanda naji ina ƙara son ki ka gani za ta tsufa ne ko za ta dariya za ta ba ta rai ne ko za ta tsufa za ta yi walwala ne ko za ta tsumir sai fuska ta nuna kalmar soyayya ba ta tsufa don haka ya kamata ka faɗa wa matarka ita ko an ba ka faɗa wa matarka ba za ka faɗa wa ya kamata kuna musayar wannan kalmomin kai da ita ya kamata ka karfi gwiwar ka ta yi ado ce wallahi ke yi kyau ta yi kaza ta abin da ta yi ta yi girki ya yi daɗi ka yi sarki ko irin na wasa ɗin nan ne ko da wasa wannan zai ƙara maka ƙwarin gwiwa gobe sai ce maka abin da ya fi wannan daɗi kai za ka fi kowa cin riba in kai wannan kai za ka fi kowa cin riba amma ka kushe ta ta yi abu kushe ta ta yi abu kushe ta ba kuma abin da mata suka fi jin haushi illa ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan ba wa wani in ta yi mata magana sai ce da Allah ke kuma har yanzu bayan an riga an kwan biyu sai ka riga ka kashe ta da ranta wallahi gani kike kamar ka dinka likafa ne ka daura maka a jika ka ce mata ta tsufa ba abin da mata ba ta so a duniya ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan kuma shi ya sa wani mai hikima ya ce babu ƙwararre ta fuskar diflomasiyya irin wanda zai ce wa da mace na san shekarun haihuwarki amma na manta ko nawa ne to kwararre ta fuskar da kuma ce zai iya tuno shekarar da aka haife ki amma na manta shekarun nawa ne ma'ana ka mai da ita yarinyar ki amma kana mata kidayar shekarun ta wai ba za ku shirya ba Allah sa dai kun gane saboda haka dan Allah ku rinka yaba musu ku rinka yi musu godiya idan sun yi ihsani kuma ku rinka yi musu kyauta lokaci bayan lokaci yanzu ana dab da zuwan sallah bayan ka riga ka yi musu dinkin sallah kuma sai ka ware wani kudin kashewa ka ba ta na sallah na barka da sallah sannan kuma ka ba ta wanda za ta zumunci da su yara za su shigo gida barka da sallah yan can su shigo an yi musu ado barka da sallah ƴaƴan yayyanka ƴaƴan kannanta kai ma ƴaƴan yayyanka da kannanta da ƴaƴan abokananka da ƴaƴan ƙawayenka shikenan sai a zo ganin ka ta ba ko kuma za ka bayar amma idan ka dai sanji ka bata ka dai ɗan matsabbai ka bata wannan barka da sallah ki raba yara barka da sallah ma'ana ka fice ta kunya ana biki a dangi ka dan bata kudin kashewa ka fice ta kunya duk wannan yana daga cikin abin da yake ƙara dadin zama kuma wannan abin da zaka yi shine abin da zai mai da kai cikin mafificin al'umma tunda manzo Allah ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificinku shine wanda ya fi ku kyautata wa iyalinsa ni kuwa na fi ku kyautata wa iyalina haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu yi kon aikata wa mun tsaya karshen aya ta 168 wa qattanahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un za mu tashi aya ta 169 na manta yin sanar da ku cewa akwai wani bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da shi cikin addinin musulunci ba wai cikin wannan Ramadan ba sun waɗansu ƴan watanni da suka wuce baya daga ƙasar Goza yake tun farkon Ramadan ɗin nan da shi muke tafsiri da fada ne shi fasto ne shi ya fitar da mutane da dama cikin addinin Kiristiyaniti daga ba Allah ya shirye shi zuwa ga addinin Musulunci yanzu yana nan cikin garin Maiduguri yana karatun addinin Qur'ani hadisi fiqh tauhidi a Imam Malik Islamic Center wato cibiyar yada addinin musulunci ta Imam Malik, saboda kullum ko muna tare wajen tafsirin nan saboda matsayinsa ma ga cewa ya dace dugo sahun gaba muka keta ka'idar protocol din tafsirin nan din muka keta rai hafizan Qur'ani muka sace a gaba gashi nan a gaban babban hafizin Qur'ani shine malam Dawud Allah saka muku da alkhairi, Allah ya raya kamu da mu cikin addinin musulunci. Bismillah malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عنهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة سيدنا ثم يا suka mai gurbin waɗancan da suka shuɗe baya a tarihi. Warisul kitaba, wato fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba, sai waɗansu mamaya suka mai gurbin waɗancan da suka wuce na baya a tarihi. Warisul kitab, waɗanda suka gaji littafi, sun gaji littafin Taurat ko littafin cikin littattafan da aka saukarwa da annabawan Banu Isra'il, tunda al'umma ta Banu Isra'il suna ɗaya daga cikin waɗanda aka fi aiko annabawa a cikin sama da kowa, yasa aka tunatar da su da wannan ni'ima da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya annabawa da yawa a cikin su. Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Da haka idan an ce warisul kitaba sun gaji littafi, ko dai littafin At-Taura, ma'ana sun gaje shi daga hannun malamansu, su kuma daga wajen malamansu, su kuma daga wajen malamansu, su kuma daga wajen almajiran da suke zamani da Annabi Musa alaihi salam. Ya'khuduna 'arada hadha al-adna, ya'khuduna 'arada hadha al-adna, suna karbar dan wani abu mai fa'ida makusanci na nan wannan gidan duniya ta mu. Idan an ce 'arab, yana daukan ma'anan ash-shay'u alladhi la yadum, ash-shay'u as-sa'il, abinda baya dawwama, wato sukan karbi dan wani abu da ake fasu don su koye gaskiya da ke cikin littafi, a madadin bayyana ta ga mutane sai su koye ta. Shi ne ya kuluna arba hadha adana wa yaquluna, suna masu cewa sayughfaru lana, ai ba komai za a gafarta mana. Rahmar Allah tana da yawa, gafarar sa tana da fadi. Wa in ya'tihi ma'aradun mithluhu ya'khuduhu, idan wani abin mai fa'a, idan wata fa'ida ta gidan duniya ta zo musu makamancin wanda suka karba a da, sai kuma su sake karɓa a yanzu karo na biyu don su ɓoye gaskiya irin yadda suka karɓi na suka ɓoye gaskiya. Ma'ana duk lokacin da ake son su yi fatawa da ta dace da son zuciya, sai a ba su wani ko a ba su da sunan sadaka, dan ba za su yi cin hanci aka ba su ba, sai su ɓoye gaskiya. Idan masu mulki sun ba su, sai su ɓoye gaskiya. Idan mawadata sun ba su, sai su ɓoye gaskiya, ba za su je fitowa fili su musu bayani ba. Sai alam yau kaza alaihim mithaqul kitab, sun ba riga an riƙe alƙawali da su ba a cikin littafin da aka saukar a kansu. Allah ya kulu ala Allah illa al-haq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai magana ta gaskiya. Wahayin da Allah ya saukar su faɗe shi daidai wa daida, babu ƙari babu rage. Dan me yanzu suke karɓar waɗansu kayayyaki na fa'idar duniya dan su ɓoye gaskiya ko dan su samu shugabanci a wajen jama'a? Alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab, shin ba su yi alƙawari, ba a riga an riƙe alƙawari a kansu ba a cikin littafi? Allah ya kulu ala Allah illa al-haq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai gaskiya, wadar su ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin. Wadarun akhiratu lalle gidan lahira khairun lil ladina yattaqun, shine mafi alkhairi ga dukkan waɗanda suke da takawa suke jin tsoron Allah. Afala taqilun, shin ba za ku hankalta ba ku malaman ahlul kitab ko ku malaman yan mushan ko ku malaman yahudawa, ba za ku hankalta ba cewa duniya kaɗan ce in an kwatanta ta da lahira, domin duniya farauti karauti amma lahira kuwa tana da farko amma ba ta da ƙarfi. Dan saboda haka ya kamata mutum ya fifita abin da zai samu na sakamako a wajen Allah a ranar tashin kiyama sama da abin da yake ganin zai samu ko na girma ko na matsayi a nan gidan duniya idan ya koyewa bisa da gaskiya abin da aya take nufi. Abin nufi dai bayan waɗancan da suke zamani da Annabi Musa sun shuɗe an samu waɗanda suka mai gurbi sai suka bi tafarki wanda yake da dace ba, shi ne fa khalaqa min ba'dihim khalqun. Idan an ce khalq ana nufin mamaya, wani lokacin akan yi wa lamun din tauri fa khalaqa min ba'dihim khalqun kamar yadda yake a nan gurin, wani lokacin kuma akan yi masa fataha a ce khalaqun. An bambanta su ta fuskar ma'ana. Idan an ce khalqun mamaya waɗanda suka biyo baya waɗanda su yi alkhairi ba, amma idan an ce khalaqun aka yi masa fataha mamaya waɗanda suka biyo baya ta hanyar aikin alkhairi, sai su zanto kamar ka ce wallazi nasabahum bi ihsanin kenan, amma waɗanda suka sun biyo baya ba da aikin kirki ba to kenan wallazi nasabahum bi ghairi ihsanin kenan. Shi yasa can cikin sura Maryam aka ce fa khalaqu min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u shahawat فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. والذين يمسكون بالكتاب وان كتاب قراءه الجمهور او قراءه والذين يمسكون بالكتاب هو كتي يمسك هو كتي ود يمسك بالدين يمسكون بالكتاب ودن da suke rike da littafin Allah karkadam da annunsu da karfi ba tare da sun yi sakaci da shi ba. Wa qamu salata wa du'ainatin suke tsayar da sallah daidai wa daida. Inna la nudhi'u ajra al muslihin, to lalle mu ba ma tozal salatan waɗanda suke kyauta ta aiki waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma. Duk mai kokarin kawo gyara yana kokarin gyara gidan mutane, yana kokarin gyara maganganun su suna mummuna ya sa su rinka yin kyakkyawa, yana kokarin gyara ayyukan su daga mummunan aiki zuwa ga kyakkyawan aiki. To duk mai irin wannan cikin maza yake ko cikin mata ba ma tozal salatan sa. Inna la nudhi'u ajra al muslimin, lalle ba ma tozal salatan masa aiki. Kamar yadda nace ko ka ce yumsikuna ko ka ce yumsikuna ko wace qira'a ce mutawatir. Shi wannan lafazi na amsaka yumsiku ko mastaka yumsiku wani lokaci ya ta'adda bi nafsi, wani lokaci kuma ya ta'adda bi wasita. Idan an ce ya ta'adda bi nafsihi yakan bukaci mafa'ulan bihi mansub kai tsaye ba tare da wani harafi a tsakiya. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a ala al-ardi illa bi idnihi inna Allaha bin-nazli ra'ufur rahim. Kaga an ta'adda bi nafsi ya bukaci mafa'ulan bihi kai tsaye ba tare da wani harafi ya tsakiya. An gane ko? ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا بقاتم فقولا به كيف سيبا تارد أنت موافقا وما أنا نقول والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع عذر المسلمين فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قالت أن يا بكاتين قولا به منصوب أما بواسطة حرف الباء كان حرف الباء كفتر معنا. إذا يا بكاتين قولا به منصوب ده كان سبات عرب حرف الباء وذو معنى سبات ده كرفي إلي إن يا بكاتين قولا به منصوب ده عرب حرف الباء يا تكرف معنا. Idan an ce yumsiku bihi rukun ya fi ƙarfi sama da a ce yumsikuhu. Amsaka bihi rukun ya fi ƙarfi sama da a ce amsakahu. Ina ba za mu fahimta. To amma idan ka faɗi wannan abinda zai haifar shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka, rukun da manzon Allah zai yi da wahayin da aka saukar masa kenan ya fi ƙarfi sama da rufan da Allah yake yi wa sammai dan ya ce inna Allaha yumsiku samawati wal arda bai ce ba yumsiku bis samawati wa bil ardi bai kawo ba ba sai malamai suka ce a'a bambancin anan gure shi ne wane ne yake rike abu da karfi karkadar wanda baya shakkar kuka ce wasa ko wanda yake jin tsoron kuka ce wasa mai jin tsoron kuka ce wasa to shi yasa in an kawo fi'ilin ga wanda ba Allah ba sai a kawo ba wallazina yumassikuna bil kitabi fastamsik bil ladhi uhiya ilayka fa hum bihi mustamsikuna dan saboda dan adam na jin tsoron kare ku bace idan ya rike amma tunda Allah baya jin tsoron ku bace ba kawo ba umma inna Allaha yumsiku samawati wal arda wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al ardi illa bi idhni ma yafi'u Allahu lin nas bi rahmatin fala mumtikalaha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di dai wannan wasu kokolwa ne dangane da abin da ya shafi ka'idoji na harshen larabci wanda suke taimakawa wajen fahimtar alqur'ani musamman ga daliban ilimi wata ikhwa ta rubuto tek suke cewa kakan tsananta da yawa wajen bayani tun muna fahimta har mu daina fahimta saboda haka matakin da suke dauka yayi sama da yawa nace bai sama da yawa ba ina magana ne da mutane da yawa a cikin akwai almajirai iri na da su ba su ba su waɗansu su zama tunan alqur'ani ne in na jawo aya ba daidai ba ma za su gane wani lokaci in na jawo za su kara to wannan suna buƙatar in kara muku wani abin da ya tsara wanda zan baki wanda zan bata wanda zan baka kai da baka kai na su saboda haka lokacin da nake magana da su za ki ji ba ki fahimta in ina magana da ke su za su fahimta in na yi kasa kasa na daɗe sai su ji sun gaji gani in yi gaba in na yi sama sai kuma sai ki gaji ba yanda na iya ni dan adam ne sai yi kwan gaba in yi kwan baya ko ba haka ba ubangiji ya ce me wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamu ssalata inna la nudhi'u ajra al muslimin aya ta
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذ نتقن الجبل بالله قلت لك إذ هو أنا أقدر أذكر كافنك إذا ما كان بيئة بيئة منين دليلك أكان هكا كان الآية في القرآن إذا أنكاو أذكر إن أسلني سنة أكاو إذ to da haka duk inda aka kawo iz babu uzkur to sai ka kaddara ta wazkur aka adin iz anzar qawmuhu bil aqaf wa qad qadatu nuzuru min bayni yadayhi min khalfihi alla ta'budu illa allah wazkuru iz antum qalilun mustad'afun fil ardi tadafuna an yatafaqakum min nar fa awaqu wa ayyadakum bi nadri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا كيف كان عاقبة المفسدين هذا كل من في أي معاني واذكروا إذ كنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكر أخا آدم إذ أنذر قال أنت قد اذكر قال إذ ودهك بإنك إذ كنت قد اذكر إن كانوا تفسير يقول لك كثر هذا فانجزي يتي وإذ نتقن الجبل فوقهم معنى الزنجان واذكر إذ نتقن الجبل فوقهم أنا في جوبة إنسان كتنا مسلم لو كتن دا مكة فوق كدوسي فوقهم سمن أكن في نتقى الشيئة أنا نتن رفعه إن يأجعب نتقن الجبل فوقهم مكة فوق كدوسي أسمن سو كأنه ذلة في كاسي جديد لو كتن لسك السابة وأنه موسى عليه السلام sai Allah ya umarci mala'ika ya ɗauki wani jinjime man dutse ya rike a kansu duka da cewa ko ku yi riko da abin da annabi Musa ya kira ku zuwa gare shi ko a saki dutsen ya faɗo a kansu wa zannu annahu waqi'un bihim suka saki cewa lalle ku dutsen zai faɗo a kansu ko suka sami yakinin cewa in har sun kyale an tafi haka ba tare da sun yi imani ba ba tare da sun miƙa wuya ba to dutsen zai rikito a kansu haka sai da su ku zo ma ake na ku da kuwa in riko da abin da muka ba ku na littafi da kuwa da karfi wasu ma fiye ku tuna abin da ke cikinsa
tunawa ɗin aiki da shi, tunawa ɗin wa'azi da shi, tunawa ta fadakar da shi da ya da ilimin kudinkaninsu na Allah sun suka tsohon don kudinto masu daga wasu. Fasai da aka faɗa musu haka sannan suka yi ta. Baga na taɗa nan jabala da ma'ana rafa'a nan jabala. Sun da Allah ce wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura. Kullu ma atinakum bi qowwatin nadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kaga rafa'na fawqakum at-tura ai daidai kida na taɗa nan jabala fawqakum ka annahu zullatu. Dan haka dai wannan shine abin da aka yi wa bani Isra'ilawa saboda saurin kansu har sai da suka ga dutsen an tsagai suka tabbatar inda su miƙa waya sun yi imani ba za a sa mala'ika ya saki dutsen ya rikito a kansu duk su mutu sannan suka ce rabina wa ta'ana mun ji mun yi da'a mun ji za mu yi biyayya mun ji za mu yi biyayya da annabi Musa alaihi salam. Ku tuna wannan lokaci, ku tuna wannan abin da ya faru ɗaya ne daga cikin zubabe na tarihi da ke nuna saurin kan Yahudawa. Ai babu wata al'umma da aka bamu labarin an yi masa haka sai da aka yi hakan sannan ta imani din ba ma'ana ana tunatar mu da kai Yahudawan yanzu kana da abin da za ka faɗa musu cewa inda Yahudan yau ya yi taurin kai to kakannin kakannin su na da haka da ma suka gada wajen yawan taurin kai da bijirewa da haka Qur'ani ke kawo labarin su dan ya labarta mana su san halayen sai Allah ya
إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقوموا يوم القيامة إنا كنا عنها غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرسلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
وإذ أخذ ربك من بني آدم هذا أبي بن ربك أتم بسنا من الشيء سبحانه إن الملك سند أبنجلك سبحانه وتعالى يرجع القول لدك بنو آدم سوني كائن أنك آدم gaba ɗayan mu nan mun rusa nan duniyar yau farare da bakai da waɗanda aka halitta kafin mu tun daga farkon duniya zuwa yau da waɗanda za a halitta bayan mu har ya zuwa tashin kiyama gaba ɗayan ƴaƴan annabawa dan bani adam ya tafi kowa da su fari da baki da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe Allah ya riƙe alƙawari daga gare su min zuhurihim daga gadon bayan zurriyyatu ya riƙe alƙawarin zurriyyatu wa ashhadahum ala anfusihim ya sai da kan kawunan su zame wa kan kai da kan alƙawarin su yace da su alaqtu bi rabbikum in ba ni ne ubangijin ku ba da na tantance su ba ta min ba tare da kun sun ya mun kiya ba qalu gaba ɗayan mu sai muka ce bana eh lalle ubangiji kai ne ubangijin da ka tantanta mu yi bauta a gare ka shahidana mun riga mun kai da tun daga kan harfi har cikin zukatanmu mun sai da kai ne ubangijin mu da ka tantanta mu maka bauta. Allah ya ce ya rike wannan alƙawari da mu saboda mai an ta kulu yawmul qiyama dan kada ku zo kuna cewa a ranar tashin qiyama inna kunna an hadha zafilin mu mun kasance a gafale dangane da wannan alƙawari ba ta bayyana mu ba shi yasa sai Allah ke tunatar da mu yayi da mu kar a tashi a qiyama wani bai bauta wa Allah ba. Allah ya ce ba ka alƙawarin zaka rusa ba ka ce ya Allah ko alama sai Allah ya ce na tunatar da ke in da na yi alƙawarin da kai a lokacin ka manta daga baya ai na saukar da littafi kuma na su ko kuma an same ka an maka wa'azi dan tunatar da kai wancan alƙawarin na fari ban mu'amalance ka ba alƙawarin fari sai da na jaddada shi ta hanyar saukar da littafi da turo da manzo dan haka dan karkace wannan shi yasa sai Allah ya turo da manzo kuma ya saukar da littafi au ta kodo ko kuma karku zo kuna cewa innama ashraka aba'una min qablu iyayenmu da suka gabace mu a da sune suka yi karka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma ƴaƴa ne da zurriya da muka kasance a bayan su suka farar mu sai muka yi koyi da su inda sun yi tauhidi su damu, amma tun da suka yi shirka sai muka ji su da haka ne za mu da laifi. To ba za ka faso wannan yanzu ma hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba, tunda Allah ya saukar da littafi ka kafa hujja cewa haka na samu iyayena da kakannina, wannan ba hanzari ba ne, ba hujja ba ce karɓaɓɓiya. Don haka afatuhu likuna bima fa'ala al-mubtilun, kar ku zo kuna cewa shin Allah ka halakar da mu a sakamakon abin da mafarinta suka yi kafin mu, mu muka zo daga baya muka gani muka yi koyi da su, ai mu ba mu da laifi. Su waɗanda suka farar da laifin su ne suke da laifi. Ubangiji ta'ala dai ya riga ya yanke wannan hanzari, ɗan adam ba zai iya faɗarsa ba gobe kiyama, in ma ya faɗe shi to ba zai zama uzuri karɓaɓɓe ba, tunda an riga an saukar da littafi kuma an saukar da wahayi. To a nan gurin malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wajen fassara wannan aya. Alƙawarin da Allah ya ɗauka dangane da 'ya'yan Adam, shin alƙawari ne wanda ya magana shi da su baki da baki bilisanil maqal, ko kuma alƙawari ne wanda ya magana da su bilisanil hal? Akwai abin da Laraba ke kira lisanul maqal, a yi magana harshe da harshe ko baki da baki. Akwai kuma abin da ake kira lisanul hal, motsina ya nuna na yi maka magana amma baki na bance da kai komai ba. Duk lokacin da ka zo kana rabon wani abu kana neman wa zai karba, sai dai haka da hannu me nake nufi ba ni, amma ba da baki na faɗa ba. To wannan ya zama lisanul hal ne ba lisanul maqal ba, lisanul hal. Waɗansu malamai suka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana da dukkan halitta ne mu banu Adam ta hanyar lisanul hal, wato ba magana baki da baki ba, a'a ya ɗabi'antar da mu, gangan jikinmu da yanayin halittarmu na nuna cewa ba mu muka yi kanmu ba, ba kuma iyayenmu suka yi mu ba, lalle akwai wanda ya yi mu, kuma wanda ya yi mun nan yana cancantar bauta. In mun tashi da safe rana ta hudu, faɗuwar da inuwar da suke yi a sashen yamma na nuna yin sujada ga Ubangiji, sawa'un da niyya ko ba niyya, sawa'an aukar han bisa ga da'a ko ba ga da'a ba. Lokacin da rana kuma ta yi yamma, inuwar mu ta faɗi gabas suna sujada ga Ubangiji, ka ganin gurin sallamawa ce muke yi a aikata cewa Allah ne ya cancanta abota masa, duk da cewa kila waɗansu mu su kangare da harshe, su kangare a aƙidarsu a aiki su kangare, amma jinin jikinmu na nuna cewa akwai Allah. Domin dan mai gashi zai tofo a ka inda za a huda kuma ba za a ga inda gashi yake tare a cikin kan mutum ba, lallai akwai wanda ya tsorar da shi shi ne Allah. Wannan sallamawar gangan jiki ne cewa akwai mai tofo da gashi a cikin jiki. Dan me farce ke fitowa a yatsun hannu da na kafa, idan an yanka yayin yatsa din ba za a ga farce ba a ciki. Wannan sallamawar gangan jiki ne da yardar gangan jiki cewa akwai Ubangijin da ke tsoro da yatsu, a yake tsoro da farce a cikin yatsu. To kaga wannan misalin halittar mu ta yarda akwai Allah, ta yadda za mu zo muna yara mu girma mu tsufa ko mu mutu, ta yadda ba ma dawwama, ta yadda kuma duniyar ba ta gudana a yadda muke so, sai a shi yadda yake a wayi gari a yi ruwa ko da mutum baya so, sannan kuma wani lokacin a ƙi ruwa kuma kana so ina so, sannan kuma ka matsu gari ya waye ki wayewa don ba sai kake kawo wayewar garin ba, wani lokaci kuma kana jin wahala kana jin kishirwa da yunwa ka matsu rana ta faɗi ka ja ruwa ka yi buɗe baki kuma ranar ta ƙi faɗuwa ko ba ka da ikon jawo ka, a sai kenan akwai mai gudanar da kai. Wannan dole samun hali. Sai yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun, a karan kawunan kuma akwai ayoyi da ke nuna samuwar Allah, don kun riga sun san ba ku kuke kanku ba. Afala tubsirun, kin ba za ku lura ba, ba za ku sanya idanu na basira ko hanga ko hararo ko gane hakan ba. Wannan dai duk sai nake yi bayanin menene misalin hal a wajen malamai. Duka ce faɗin Allah ta'ala ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi جاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. شاهدين على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال كنا شيء دعوة سنسكو كافريني أبو جاهل يا يبيه ذو سنسكو كافريني ماذا يشتي حتى هو حتى تكو كافريني ما بدأ سنسكو كافريني إذا أنت سوى وانا كأرني يتو آجيب أرني بلي بكي مبيييني كي كافريني سنسكو كافريني بلي بكي مبيييني ما أنا بذي يدبر بنتو شاهد على أنفس على نفسه بالكفر أما لسان الحال أنت يا نونة ina fata an bayyana lisanul hal an sai ya nuna haka, don gashi ya fito a kansa, farata sun fito a yatsun hannunsa da na kafarsa, ya tabbatar cewa wanda ya rika a matsayin abin bauta ba shi ya fito da faratan ba, ba shi ya fito da gashin ba, ba shi ya saukar da ruwan da ke sha ba, ba shi ya tsirar da amfanin gona da yake ci ba, to don me rike shi a matsayin bauta? Don me yasa shi ya zama kishiya ga Allah? Ko ya jingina shi ya zama ɗaga Allah? Don me? A ce lisan hal ɗinsa ya yarda cewa akwai Allah, ya yarda abin da yake kafirci ne, a lisanin hal la bi lisanin misal. Ina faɗa muku. Inna al-insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lashahidun bi lisanil hal kana la bi lisanil maqal bi lisanil hal wadan kuma malamin suka ce bi lisanil maqal abin da suke bi lisanil maqal Allah yayi magana da halittu gaba daya muna gurgudan kwayar zarra a lokacin abin da yake komai kankanta wanda ba zai kwatanta ba saboda kankantar sa tun da ido baya ganin su sai an yi amfani da na'ura wadda take kumbura kananan ababai kafin a iya ganin su shine zarra mafi kankantar abu lokacin kowa yana kamar haka muna gadan bayan annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya fito da mu gaba ɗaya ya yi muna magana ya ce alastu rabbikum ba ni na ubangijinku ba da ya kamata ku yi bauta dukkan mu gaba ɗaya da yahudawan da kiristan da musulmai da farare da bakake da maza da mata don muka ce eh kai ne ubangijinku bilisanin hal malaman da suka faɗa wannan magana suka ce hujjar su ne akwai hadisi cikin bukhari da muslim ranar tashin kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a fito da zai kirayi mutumin da yake cikin wuta wanda ya fi kowa karancin azaba a cikin wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi inda za a mallaka ma dukkan dukiyar duniya a ce taka ka bayar da ita ka fanci kanka daga wuta za ka bayar da ita ko ba za ka bayar ba yadda dan adam ke da son dukiya zai fi ya ubangiji wallahi zan bayar sai Allah ya ce da shi na nemi abin da bai kai haka nauyi ba na nemi abin da yake kasa da haka lokacin kana gadan bayan annabi adam na nemi ka bauta mun ni kadai karka yi shirka da ni ka yarda abin haka amma bayan ka gano duniya sai ka ki dole sai da kai shirka sai ka ki dole sai da kai kafir saboda haka yanzu din ba abin da zai fanshe ka daga cikin wannan azaba saboda shi ne abin da ka sayo kanka kina abin da kake wa kanka to kaga wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim ya nuna Allah ya magana da kowa a lokacin yana gurgudan kwayar zarra dan haka dai wannan magana ta biyu ta fi karfi wajen fassarar ayar ina ba ta ambayin ta akwai malaman da suka rinjaye da wannan magana ta farko kamar irin su Imam Ibn Kathir irin su Zamakhshari da wadansu akwai wanda suka rinjaye da wannan magana ta biyu ta koku karfi saboda hadisin Bukhari da Muslim da sauran wadansu hadisi suna shaida kanta ubangiji ya kiro ka
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
وقلت لي سوتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كرمتا مثل لابار ونند مكبات آيوهم منبات آيوهم أبن نبي منبات إلمي mun ba shi sani game da wani littafi da aka saukar a sama malami sun tattauna wajen tantance wannan mutum wane ne shi galibi idan kuna bin littafin tafsiri su ce shine Bal'am ibn Ba'ura ko kuma Bal'am ibn Ba'ir a madadin Ba'ura haka wadansu malaman tafsirin suka faɗa suka ce wani malami ne da ya zamani da annabi Musa alaihi salam mutum ne wanda yake ya kasance mujabu da'awa ana yawan ansa tambayar sa wato an yi masa alƙawarin an sa masa roƙonsa in ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala an ce yana da zaɓi na addu'o'i guda uku manya-manya to duk sun yi akan matarsa kuma ya zanto duk ya yi hasara don matar tasa ta kasance a wannan lokaci wato ainihin tana cikin mafi munin mata cikin Banu Isra'ilawa sai na ni to tunda ina da addu'a guda uku da aka ce in zaɓa bari in yi ɗaya matata ta zama kyakkyawa ya roƙi Allah ya Ubangiji mai yadda ita ce mafi kyawun mata cikin Banu Isra'ila sai Allah ya mai da ita ce zama mafi kyawun mata cikin Banu Isra'ila ita kuma da daga ta yi kyau sai ta juya masa baya don kuma addu'a saura biyu daga nan gudun sai ce ya Ubangiji mai yadda ita kariya sai ya roƙi Ubangiji sai aka mai yadda ita kariya ko kuma ga shi sun haihu kuma ta ƙi tafiya kuma ga 'ya'ya
sai abin ya dame shi, kaga sauran addu'a ɗaya kawai za a karɓa yanzu. To yanzu ko dai ta ci gaba da zama a ƙarya a haka, ko kuma yanzu ki Allah ta koma san yadda take da wannan mummunar. Ya Ubangiji, me yadda ita yadda take da, ku ka ga take addu'ar babu riba a ciki. Amma ɗan da ƙismon shi haka ake kawo su a cikin tafsiri, wallahi dukkaninsu ba su da asali ta fuskar sanadi, ba hadisi ne sahihi ba, ƙismoshi ne marasa asali, Isra'iliya ce, kisas ne Isra'iliya, wahiya, da'ifa, bal mawdu'a, ma anzala Allahu biha min sultan. Waɗansu malaman suka ce ayar tana magana ne akan Umayya ibn Abi Salt At-Taqafi, wani mutum da ya rayu lokacin jahiliya mai fasahar gaske, wanda a cikin waƙoƙinsa na jahiliya za ka ga akwai waƙoƙin da akwai ɓurƙushin tauhidi a ciki, har manzon Allah ke cewa saura kiristawa ƙasa ta shiga musulunci, ma'ana saboda akwai maganganun tauhidi a ciki. Waɗansu kuma suka ambaci wani mutumin daban suka ce a kansa ayat, amma dai zance mafi inganci babu wani sababin nuzul sahihi, sababin nuzul sahihi akan wannan ayar babu. Duk abin da za a ce maka wani ne sababin saukar ayar, wani ne sababin saukar ayar, to wannan bai tabbata ba a matsayin sababin nuzul. Wa ala fardu sihhatihi, in mun kaddara cewa ma ya inganta, to kuma sanin mene cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, muka lura da fadin ayar ne cewa ta shafi dukkan wanda ya siffanta da abin da su yi ba sa takaituwa a kan sabbin saukar. Ubangiji ya ce watu alaihi na ba'an lazi a ta yi nahu ayat, karanta musu labarin wanda muka ba shi ayoyinmu, fan salaka min ha, sai ya zare jikinsa daga cikin ayoyin. Al'insila shi ne kamar a zare akuya daga cikin fatar ta, fetsewa kenan bayan an yanka ta, ko kuma maciziya ta fitar daga cikin kwakwarta, wato canja fata da maciziya ke yi bayan waɗansu kwanaki ko lokaci, wannan shi ne al'insilaf a cikin larabci. To kaga akuyar da aka fede shi daga cikin fatar ta, ko sa ko ragon da aka fede daga cikin fatar ta zai iya yi wa ya sake koma karo na biyu? To haka wannan malami ya cire kansa daga cikin ilimin sa, sai ya taɗaike shi da ban ilimin kuma da ban. In ka kalli ilimin sa ba ya da alaka da aikin sa, maganganun sa sun sha bamban da abin da Allah ya saukar ko ya nuna tafi da shi ne ilimi, wato kenan dai ba ya aiki da ilimin sa, Allah sani. Fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi. Akan ce tabi'ahu, akan ce atba'ahu, akan ce kuma ittaba'ahu, dukkansa dai yana nufin bi. Sai dai idan an ce atba'ahu, da ya bi shi ya riske shi ya kama shi a hanya. Amma idan an ce tabi'ahu, kila ya kama shi kila bai kama shi ba. Haka an ce ittaba'ahu, kila ya kama shi kila bai kama shi ba. Amma duk lokacin da aka ce atba'ahu, to lallai da ya bi shi din ya kama shi. Ina fata mun fahimta. Da haka fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi kuma ya cin masa a hanya. Wa kana min al-ghawin, fa kana min al-ghawin, ya kasance cikin halakakku, fatattu. Allah ce walau shi ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha, da mun tauke shi a sanadiyar waɗannan ayoyi da muka bashi. Walakinnahu akhlada ila al-ard, amma ina ya kai ta zuwa ga ƙasa. Abin da ake nufi da akhlada shine mala ila al-ard, abin nufi ya kai ta zuwa ga duniya. Ya fifita abin da zai samu na duniya, da arziki da zai tara, da matsayi da zai samu, da mabiya, da muridai, shi ya fi so sama da ya faɗi gaskiya ya rasa waɗancan al'amura. Wata ba a hawa ku sai bai wa son zuciyar shi. Allah ce fa masaluhu kamathalil kalbi, misalin su kamar misalin kare ne. In tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas, na farko da lafazin yalhas daga lahasa yalhasu lahasan ko luhasan, akan ce lahasa fi'li madhi yalhasu mudari, idan kaga dama madhi din ka isuwa lahisa ko lahisa ko lahasa. Allahu a cikin larabci shine zaro harfe da kare ke yi, to kuma kare yakan zaro harkan tsare ko da yake dabba, yawanci duk dabba ma'abuciya kafa hudu takan zaro harkan ta a sanadiyar gajiya ko kishowa mai tsanani ko yunwa. Gajiya, kishirwa, yunwa, nasa sai dabba ta rinka zaro harshen ta kamar ya fito ya faɗo ƙasa. To amma kare shi ko yana jin yunwa ko baya jin yunwa haka yi, ko yana jin kishirwa ko baya jin kishirwa haka yi, ko ya gaji ko yana cikin wadataccen hutu haka yi, kullum yana zaro harshen yana lallai yana son zare harshen kamar zai faɗo ƙasa. to sai Ubangiji ta'ala ya kwatanta malamin da yake gaskiya da kare. Kaga dai na farko dai kare dabba ce mai arha ba ta da daraja. Ina jin a kowane yare na duniya aka ce da mutum kare an yi masa ba. Wawan Hausa ne a Turanci ne a cikin yaren Kano ne dai a shuwa Arab ne. In dai aka ce da mutum kare to ina jin an zage su. Ko a wani yare. To sai Allah ce fa masaluhu ka masalul kalbi. Shi malamin da baya son gaskiya misalin su kamar misalin kare. In tahmil alaihi yalhad. Kare ne lokacin da kake ɗauki gare shi kamar za ka kore shi za ka ga yana lallage yana garo harshe. Au ta turku yalhad. In ma ka kyale shi za ka ga yana lallage yana garo harshe. Yana cikin gajiya yana garo harshe. Baya cikin gajiya yana garo harshe. To shi malamin da baya son gaskiya. Yana cikin wadata yana son kuɗi. Baya cikin wadata yana son kuɗi. Koyaushe yana son kuɗi. Koyaushe yana fadanci. In yana cikin wadata to ya kara. In baya cikin wadata kuma ballantana kuma a wannan lokaci. Kullum yana fadar ko masu mulki ko yana fadar masu wadata. Duk lokacin da zai ja wata aya so yake ga ya yi iyakacin kokarin shi ba ta ci karo da abin da masu bashi zakka suke so ba. Kar ta ci karo da su abin da ake bashi na zakka ya rabu. Kar ta ci karo da bukatun masu mulki kujerar da zai samu ta aikin hajji ko umara ta makale ko ta yi mafi ruwa. Ko yan ana bashi biyar ya hauki da matansa da ƴaƴansa a mai da ita ɗaya ko a mai da ita biyu ko a dingina shi ma gefe guda. Sakamakon haka sai ya ɓoye gaskiya yana ji yana gani. Babu mutumin da idan ya gyaru yake da amfani a cikin al'umma irin malami. Babu ko mutumin da idan ya lalace yake da illa a cikin al'umma irin malami. Domin malami kusan uba ne da kowa, da mace da namiji, da sarki da gwamna da minista, kowa na buƙatar malami. Kowa na jin cewa yana da malami. To amma malamin wanda zai faɗa masa gaskiya, ko wanda zai masa tumbo da rufa ido, ko wanda zai masa roƙon Allah, ko wanda zai masa lakabi. Kaga malamai kala kala ne. Akwai malamai na bugun kasa. Waɗannan ba malamai bane ba, ƴan duba ne. Akwai malamai waɗanda suke su masu roƙon Allah ne, wato sun mayar da kansu su ne wasu tsatsali tsakanin buƙatar ka da Allah. Wato kamar su ne suke jin yaren Allah sai in su suka faɗa sannan Allah ya biya maka ko ya biya miki. Kai ba za su baka addu'a su ce ga shi ka karanta ba. Ba za su baki ba su ce ki karanta ga kuma lokutan da za ki tashi ki karanta. Lokutan da manzon Allah ya yi bayanin ana karba addu'a. Akwai auqatun mubaraka lokuta masu albarka. Akwai adiyatun mubaraka addu'o'i masu albarka. Akwai azminatun mubaraka zamanna masu albarka. Akwai amkinatun mubaraka wurare masu albarka. Ba zai ɗora hannunka akan wurare masu albarka ba. Ba zai ɗora hannunki akan lokuta masu albarka ba. Ba zai karantar da kai kalmomi masu albarka wanda suka zo cikin Alkur'ani ko ingantattun hadisai kan cewa ka roƙi Allah da su Allah zai biya maka ba, shi sai dai shi ka bashi wato ku yi yarjejeniya na kwangilar roƙon Allah kai da shi. Ya yi maka irin wanda kake so ko a nan gida Najeriya ko kuma a je Saudiya ko mai tsada ko mai arha ko da za a kwana anayin ko da ba za a kwana ko da za a soke Alkur'ani sosai ko da za a soke so goma ko da za a je a yi tawafi 50 ko da za a je a yi tawafi 100 ko da za a je a yi maka tawafi 7 ko a yi 7 so 7 duk wannan tsubbu ne ba gaskiya ba ne. Tsubbu ne ba inda Allah ko manzonsa ya ce wasu mutum ya yi tawafi 40 ko ya yi tawafi 50 ko sai ya yanka sa wannan an saka kasa ba inda Allah ya faɗi wannan. Kai tsaye abin da Allah ce udu'uni ko yankan bai tafi ba udu'uni an sa jibla ku roƙe ni in ansa maka. Duk wanda ya san larabci suka tambaye shi da wanda shi dama can asalinsa balaraban ne da kuma wanda koya yi irin tambayeci udu'uni fi ilmul amr ne wanda talab ne astajib lakum jawabu talab ne da roƙon da an kawar daidai suke ce sa ba kawo wani ba tsakiya ba ba kawo wani ba tsakiya ba dan ba abin da ke shiga tsakanin roƙon da an kawar ko ballan sanaka sai an roƙa amma an kawar ba za ta zo ba sai an zubar da jini sai an yanka rago sai an yanka bikin bunsuru sai an yanka sa sai an yanka kaza mai wake-wake ya zama bokanci. Wallahi tallahi ba na shakkar bokanci ne in an ce Allah baya ansa addu'a sai an yanka bai shakka kawo hujja kana da ita. Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'at ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yahtadun. Ka kawo cikin Alkur'ani ko hadisi ko a tarihi gyararre
كاول شيء دون تاريخي لوكتو خلفاء الرشدون أبو بكر عمر عثمان علي هو لوكت أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة هو الإمام مالك هو الإمام الشافعي هو أحمد بن حنبل سوى قاوني يازو أن يأتوا أما أنت أتوا البلاد أنك بسي أن ينفع الله يسأل الله دنبرة سكيوم دنبرة سكيوم نسي إساس في كتلة في جند ريديو تذكري إساس في قشاء تاريخي من ذا الله يأي أدوا أما سيدي ينكع الله أكبر لو قلت من ذا الله نتشه كبر جمعة قليا كاما بابو بكاتر كبكي كدي كاتر كباكي ما أبنتي تابو في قمت بالوا بلار من قوي تقول يا من تما ده كبر عجي إتي من ذا الله أنا تكين يوما ده فترة جبو بينا متوا با أبنتي من ذا الله بس آوة وتبا سيد أبا هني إتي وار بنجي جيسو فرمان لدوا اللهم أجزنا اللهم أجزنا ها كده هذه كلمة ما كستكافين يسوكي هنو sai kawai ga wani girgiji ya ginu a sararin samariya kafin a kammala hudubar ruwa ya fara sauka sai da aka yi mako guda ana ruwa gina batun sai ya sauka daga kan mimbari ya je ya yanka sannan bukatar tafiya to da kuma wani gunin in ka yi niyyar kana son ka yanka dan Allah sai ka yanka dabba ka je ka samu wata makarantar allo bayan Allah ne almajirisun duka ba su tunama ba ba ya da alaka da wata addu'a da aka yi maka ka yanka sai ka ba su sai ka je asibiti asibitin yara bayan Allah ne waɗansu abin tuwa ba su ci ba ka je asibitin mata ka je ɓangaren mata masu yoyon fitsari ka je asibitin maza ka je duk inda ya kamata ka yanka sa nan ka yanka rago nan ka sa a yi musu tsirrai can ka sa a yi musu balangu sai waɗannan bayan Allah marasa lafiya ka tambayi likitoci da me ake buƙata na gina jikin wane ga shi ya kyamu sai a kan gadon asibiti za a ce ma Allah kalle su kai guda uku a yi ne shi ke nan kawo masa kwai guda uku so 30 da ganin bai murmure ba ko ka je kayan karago ka je ka ba wani bakin malami akan bakin dubu da bakin rawani akan sa wallahi tafi ne tafi ne ina faɗa ma da ke da bayan Allah ya tabbata ku tafi na ba ku lokaci ku je ku tumi gesa asu ku je ku tumi gesa gidan yara ba zai yi wa mu zama ayar haka ba fa atbahu shaytan fa kana min al-ghawi wa law kunna narfa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض وتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن فهم عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا التي ونسين مثالا وأن تسير آيهم فقطوا في القصص لعلهم يتفكرون استنتا ومتاني لا باري لا بركامس لا باري لعلهم يتفكرون قوصا ساكي سنانيك كاوان سنانيك لغور بيان عند آيات كي بقاتا سيئ متنب بين الله كرم والسلام عليكم ورحمة الله
أفأمنوا أن تأتيهم واشية